Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Zahra Aliyu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 30 ga watan Disamba. Yayin da shekarar 2022 ke karewa, muna tafa da rahoto akan matsalar tabarbarewar tattalin arziki da hawa farashi mafi kololuwa da kasar Ghana ke fama da shi a shekarar 2022. Sannan za mu leka ni jarma don yin waiwaye ga wasu al'amuran tsaro da tattalin arziki a shekarar mai karewa gobe. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga Murtala Faruk Sanyin na da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Juma'a Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Russia ta kai na jirgin sama maras matuki da dare. Kwana daya bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwan sabuwar shekara. Hare-haren na zuwa ne watanni 10 da mamayar da Moscow din ta kaiwa Ukraine. A yan watannin baya hare-haren Russia sun auna tashar makamashi, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa a yau Juma'a cewa Russia ta kai hari a tsakiyar dare ta hanyar amfani da jiragen sama maras matuki da Iran ta kera. Rundunar ta ce adadin jiragen 16 ne aka harba daga bangaren arewaci da kudu maso gabas, kuma duk na'urar tsaron sama ta Ukraine ta tarwatsa su. Ba a sami mutuwa ko rauni ko daya a harin ba, to amma kuma baraguzai da ke faduwa sun lalata tagogi a wasu gine-gine biyu da ke kudu maso yammacin Kyiv. Daya daga cikin jiragen ya daki wani ginin bene hawa hudu, lamarin da ya sanadiyar tashin wuta wadda daga bisani aka sami kashewa, inji Kirilo Timoshenko, mataimakin babban jami'in ofishin shugaban kasa na Ukraine. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a yau Juma'a, inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33. Kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP, Suu Kyi wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021, an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata, kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba-oba ba bisa ka'ida ba, da kuma keta dokokin annobar coronavirus. Majiyar ta ce a yau Juma'a an same ta da laifi kan tuhuma 5 da suka danganci daukar haya da saye da kuma mallakar wani jirgin sama mai saukar ungulu wanda ya haifar da asara ga kasar. An kange 'yan jarida daga halartar zaman sauraren shari'ar Suu Kyi, yayin da kuma aka haramtawa lauyoyinta ganawa da manema labarai. A makon jiya kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga gwamnatin ta mulkin soji da ta saki Suu Kyi a cikin matsayar farko da majalisar ta cimma dangane da juyin mulki na Myanmar. Myanmar ta kasance a cikin rikice-rikice tun sa'ad da sojoji suka kwace mulki, wanda ya kawo ƙarshen ɗan gajeren lokaci da ƙasar ta nahiyar Asiya ta ɗauka a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, lamarin da kuma ya haifar da ɗimbin zanga-zanga a ƙasar. To a taƙaice, a yau Juma'a Ukraine ta ce ta daƙile wani harin da Russia ta kai na jirgin sama maras matuƙi da dare. Kwana ɗaya bayan Moscow ta ƙaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwar sabuwar shekara. Hare-haren da yana zuwa ne watanni 10 da mamayar da Moscow ɗin ta kai wa Ukraine. A yan watannin baya kuma hare-haren da Russia suka yi sun auna tashar makamashi, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a yau Juma'a, inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33. Kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP, Suu Kyi wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021, an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata, kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba-oba ba bisa ka'ida ba, da kuma keta dokokin annobar coronavirus.
Be Murtala Faruk Sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Ghana babban abin da ya fi jan hankalin mutane a shekarar 2022 shine tabarbarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa. A cikin shekarar ne aka samu hauhawar farashin kaya mafi kololuwa cikin sama da shekaru 10. Sannan darajar kudin kasar ta fadi sosai. Gwamnatin Ghana dai ta nemi asusun bada lamuni na duniya da ya taimaka mata farfado da tattalin arzikinta. Hamza Adams ya yi mana waiwaye kan muhimman abubuwan da suka faru a fannin tattalin arziki a Ghana a shekarar 2022.
Ghana na daga cikin kasashen nahiyar Afirka da suke fama da matsalan tsadar rayuwa a bana. Abinda masharhanta suka ce kasar ba ta taba fuskanta ba tun shekaru 40 da suka gabata. Malam Isa Abdullah makaniki ya ce ko shakka babu wannan matsala na tsadar rayuwa ya shafe su sosai.
Gaskiya wuri ya karfi. Ya karfi fa sosai. Da idan wani ke kawo mana bata, ya kawo ka charge tushi ji ma, she na son ya baka wanshi ji. Ka kuma ni dole in ba kanshi ba in ya je da shi wani wuri. Ka kuma consume sun ka duka sun gudu dole kai maka ji tausayin shi ka gane ko in kanshi kuma ka kai gida don ka cire wani ka je mu shago ka rike kuma ka kai gida don in ka samu duka ba duka za ka kwashi ka kai gida ba dole ka cire wani ka je don so gobe shagon zai bata a jara wani wuri
shi kuwa Muntari Muhammad tsohon dan gigiza a arewacin tarayyar Najeriya da ya kama sana'ar a daidaita sahu a Ghana shi kuma ya ce matsalar tsadar rayuwar ta bana ta yi tsanani.
Shekarun da suka wuce mun dan ji saukin rayuwa amma wannan shekarar sun farfanta a ƙarshe. Wallahi mun ji tsadar rayuwa sosai sai dai muna roƙon Allah ka muna sauki. Allah ka muna saukin rayuwa. Don petrol yanzu baka san petrol sai in kana rike da wurin 1 million ka sai petrol galan guda. Ga engine oil ga mai ke da suna break food kun ga duka kase ga kayan papers komai yayi tsada saboda shi ya bar rayuwar yayi kunci bamu ya mukara bamu ya murage
komai ya haifar da wannan matsala.
Muna da wani underlying problem, muna da problem da yake na cikin gida da yake shi muna nan ne rai annon Allah muna da bukatar wani abu ne kadan ya trigger will be exposed. She ne abinda Russia Ukraine ya exposed was already COVID ya zo COVID ya the buying COVID mun fara ganin kaman wani alamu kaman ana shiga cikin kuji amma it was manageable. The Russia Ukraine ya zo to saboda mun zama heavily imported import dependent ya bar mu samu munan sakamako da wannan yaki ya samu kaman yana da sanani sosai. Dan ka duba yau da aka da muke magana dollar da cedi ya hau sama sosai from cedi 6 da wani yankai ya zo ya hau ka duba watan September ya kai cedi 15 which is more than 100% increase saboda haka ya bari kayayin tsada sosai.
Sai dai yayin da ake tunkarar shekarar 2023 ko akwai wani abin da ya kamata da gwamnatin Ghana ta yi domin shawo kan wannan matsala.
Mu da kanmu a taimaka ma kamfanoni cikin kasa su yi su yi tere-tere musamman irin abinci da damu ci in ka duba muna san abinci da yawa kasashen Turai naman kaza kawai da muke sai kasashen Turai from kasar Amurka Brazil Holland kawai kimanin kuɗin wurin dollar America miliyan kenan $500 million $500 million annually. Wanga wani abu ne da yake mu da kanmu yayi muyi cikin sauki don saboda mu save wannan kuɗi da tima kama. Baya ga haka muka duba shinkafin da muke sai kasashen waje Ghana ana son shinkafa sosai muna ba ta dollar sosai wurin biliyan daya muka duba wanga biyu ga kawai 1.5 billion sai yanzu taimakon da muke nema a yanzu duka 3 billion ya za ka je kana ba ta 1.5 billion ga wayi gari gari kana neman taimako don shi muna bukatar local solution inda mun samu kanmu mu samu independence to source sufficient in food production ya kamata gwamnati ya yi abin da ya kamata ya taimaka ma kamfanonin cikin gida.
Fatan al'umman kasar shi ne da Allah ya iso da manzon sauki abadi.
To Allah da muka shiga samun shagara mu dukkanmu ba ni kadai ba mu dukkanmu ba mu son mu fanci abin ya zo mana shekaran ga ya mun samu muna so samu shekara yayin kun Allah ko me ya zama mana je da unima mu duka mu ta samu
sannan zuwa sabon shekaran da zamu shiga Allah ya kawo mana sauki ubangiji ya kawo mana sauki ya kawo mana sun ce dala to Allah ya kawo mana saukin dala dala ya zo kasa kudin mu na gane shi kuma ya haure sama mu dan samu saukin rayuwa cikin rayuwa cikin al'amarin
Hamza Adam daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam yayin da ake shirin ban kwana da wannan shekara a gobe Asabar masu sharhi kan al'amura a Niger sun ce duk da cewa an samu matsalolin tsaro a kasar a shekarar 2022 an samu gagarumin nasara wajen yaki da matsalar wakilinmu Yusuf Abdullahi ya duba mana wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a shekarar 2022 a kasar da kuma fatan jama'a ga sabuwar shekara ga rahoton nashi
batun matsalar tsaro na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka dauki hankulan ƴan kasar Niger a shekarar ta 2022 masu fashin bakin al'umuran yau da kullum a jamhuriyar ta Niger na ganin cewa an samu ci gaba wajen yaki da matsalar tsaro a wasu yankunan kasar musamman ma yankin Tilibiri da Maradi da Difa da kuma Tawa a shekarar ta 2022 idan an kwatanta da shekarun baya sai dai duk da haka ana ci gaba da samun hare-haren ƴan bindiga nan da can a waɗannan yankunan musamman ma yankin Tilibiri da ke yammacin kasar har yanzu dai kan batun da ya shafi tsaro a shekarar ta 2022 a jamhuriyar ta Niger an samu ƴan bindiga da dama da suka ake makamman su a sassa daban-daban na kasar na baya-bayan nan sune na garin Bangi da ke cikin yankin Tawa inda aka samu ƴan bindiga kimanin 100 da suka yi saranda wani batu da kuma dauki hankulan ƴan kasar Niger a shekarar ta 2022 duk dai kan abin da ya shafi tsaro shine ficewar sojojin kasar Faransa a ƙarshen rundunar Barkan daga kasar Mali tare da mayar da hedkwatar su a jamhuriyar Niger wannan al'amarin da ya kawo cece-kuce tsakanin ƴan kasar Niger to sai dai duk da wannan ci gaba da masana tsaro ke ganin an samu wajen yaki da matsalar tsaro a wasu yankunan kasar Niger a shekarar ta 2022 masu fashin bakin al'umuran yau da kullum a jamhuriyar ta Niger sun yi kira ga hukumomin kasar na ganin sun kara azama wajen ɗaukar ƙwararren matakan yaki da wannan matsala ta tsaro a shekarar 2023
matsalar tsaro hawa yau akwai ta har gobe ma akwai ta sai in ce ma sai kamari ta kai musamman waɗansu ƙasashe makwabtanmu kamar ƙasar Burkina Faso musamman da ita ƙasar Maliya wanda yake yana ba su daman yau sun komo suna sarika noce suna buga a cikin kasashen musamman yanki wanda ya hima kofta da Burkina Faso kamar kasa sai ce yanki na wajen department na sai da sauran suna kai hari kuma suna nan suna kwantan bauna suna nan suna neman sa'a kenan muna ganin cewa da gaskiya al'amarin ya ja baya sosai kai ga shekara 2021 ko 2020 ko baya saboda sun yi kai muna hari wanda yake miyagun hari ne waɗanda sun yi muna ɓanna musamman inda aka rasa sojoji da dama da manyan sojoji da kayan aiki
kiranmu babba ga gwamnatin Niger shine a koda wani lokaci mu yi unhwani da duka ƙoƙarin da 'yan ƙasarmu za su iya yi ko ya zamanto sojawa ne ko ya zamanto warahulla ne wanda duk yake iya kamawa ya bado gudunmuwa ga zaman lahiya ya kasance shekara 2023 idan ta zo wajen karshe in Allah ya gwada mana wannan al'amari na ta'addanci an murkushe shi
matsalar tsaron da ake fama da ita a wasu yankunan kasar Niger ta kuma kawo cikas ga fannin ilimi a shekarar ta 2022 inda dubban ɗalibai suka kaurecewa azuzuwan karatunsu sakamakon hare-haren ƴan bindiga musamman ma masu satar mutane domin neman kuɗin fansa al'amarin da ya tayar da hankulan iyayen ɗaliban waɗannan yankunan
in ka diba yanki na Abze akwai makaranta wadda ta kunshi yaro 140 da ke nan kwaleji yau halin yau da muke zamne illa yaron nan 140 da wani abu 50 nan ga cikin garin Fifram suna karatu yaran dashi na suke inda mutunan ga zuwa suna ma uwayensu barazana kenan harakar karatunsu ya tabarbare tunda uwayensu kullum suna cikin rudani
a fannin siyasa kuma ana iya cewa an samu zaman lafiya tsakanin bangarori daban-daban na 'yan siyasar kasar Niger a shekarar ta 2022 sabanin shekarar 2021 da aka samu rigingimun siyasa bayan bayyana sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu Yusuf Abdullahi daga Niamey jamhuriyar Niger
a gaida Yusuf Abdullahi yanzu kuma ga rahoto na musamman
ministan lafiyar kasashen guri kamar Musa Mamida Malashi ya bayyana wa manema labarai a ofishinsa da ke jirgin wanda cewa gwamnatin kasashen guri kamar Haɗin Gwiwa da ƙungiyar UNICEF da kuma waɗansu ƙungiyoyi daban-daban na duniya za su ba wa al'umman kasashen guri kamar gudunmuwar allurar rigakafi na cutar gudawa da amai da kuma polio da na masu bincike da kuma vitamin domin karfawa jarirai kwarin gwiwa. Ministan ya ce shugaban kasar kamaru ne musa fulbiya ya umarci gana neman haɗin gwiwa da ƙungiyoyin lafiya na duniya domin ba wa jarirai allurar rigakafi na samun lafiyarsu mai ɗorewa kuma wanda zai iya ba wa jariran inganci a rayuwarsu daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar ba tare da biyan kuɗi ko ba. Shugaban kwamitin kula da allurar rigakafi a ƙasar jamhuriyar kamaru alhaji baba mustapha ya yi mana ƙarin haske kan wannan allurar rigakafin da suke yi gida zuwa gida.
Wannan rigakafin da muke gabatarwa domin da akwai yara da yawa sha gansu kafa yana kace sai ta munciya wata kila ko gamuwa yayi ko iska ne ko gashi na wata kila ko da ko wani ma ya gefe shi ke cinye kafa fone ayya nan kuwa ba haka bane wannan kuban din ne ke sa yaro ba ya tafiya to shi ta mun yi tambaya dukkan al'umma da Allah masu ayya daga kwana ɗaya zuwa shekara biyar su da ai musu wannan daga kafin din
wannan ya kasan kyauta ne ko kuma za su biya kudi
kyauta ne wasu biya dala ba kyauta ne wasu biya dala
wannan kungiya ce ta taimaka wa
wannan kungiya ne ta taimaka kasan Kamaru ita na kan abin nan na duniya UNICEF UNICEF tenta taimaka ma Kamaru a duk duniya ne ma ba wai Kamaru kada ba
ga ministan lafiya ya ce shugaba Benin ne ne cewa wannan kungiyar su shigo domin taimakawa al'umma kasar Kamaru shin wannan abu da kasan gaskiya
eh da kasan gaskiya tun da yake ya ga cewa Kamaru da ko dewa ba su da karfi sai mun wannan shi daga kafin din shi sa dole ne ma shugaban kasa aka yi da wannan cewa su shigo su taimaki yara
to wannan jama'a da kake kula da su biyan su ake yi ko kuma suna yi ne su ma kyauta
eh su ne ka san cewa kam ko a masallaci ne ba kyauta ta ce da kowa na shi fi sabilillah to fi sabilillah yana kuma su bayar da sadaka shi sai kenan ko so da nako ba su yake kan nan ta kan nan ma da kudin abin da yake ba su shi sai kenan suke zuwa suna taimakon mu wannan aikin
amma sai kasan Kamaru ko kuma wannan kungiyoyi ne suke ba
wannan kungiyoyi ne suke ba mu kasan Kamaru mun su ba mu kasan Kamaru kuma ta rarraba a duka
Jujjoyin
su da yake kasan Kamaru duk tsorar ba mu kowa cewa ga dan nakan nan to ka san inda zaka yi ka taimaki yaran nasu su tafi ko aiki
to yanzu me wani kira zaka yi wa iyayen yaran na kasar Kamaru gabaki dai wajen amsa wannan kira
kira ne zama iyayen Kamaru don Allah dai su yadda ai musu wannan abin nan su yadda ai musu wannan abin nan ai gara an yi rigakafin din da ce ba yi ba a je kuma ana kashe kuɗi dai wa likita ba kyau wannan din ne muke so ba masu wannan din
wani godiya za ka yi wa gwamnatin kasar Kamaru da wannan kungiya ta nisa
ai godiya da kasar Kamaru tana kokari dewa ma'alumanta tana kokari dewa kasar Kamaru gwamnati ba
to ya kuma hukumar lafiya UNICEF din
UNICEF su ma haka nan duka su ma suna kula da duwa da nan kula da duniya ne ai shi sai kenan tun da yake tuna kula da duniya su ne shashin munan so ta gara da godan shashin Kamaru can gara mu taimake su
haka lalika shugaban komiti na jihar Mutawa wala alhaji Jibrin Hamza shi ma ga yanda jira mu takaya
da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu aikin da muke gudanarwa yanzu nan hakan nan na rigakafin polio ne da muka fara na farko karo na farko wancan watan da ya wuce yanzu karo na biyu muka da saboda mun yi lissafi cewa mutane da yawa na nan yara kafafuwa na nadewa karo na biyu kenan wannan mun fara karo na farko yanzu karo na biyu ne wannan da muke so duka 'yan uwa duniya gabaki daya mu dinga karban allurori tun da yake wannan ba allura ba ne na hadiya ne da na digawa shi ne ake kira da na micijin ciki na polio na vitamin da na shi micijin ciki wannan shi muke yi a yanzu haka shi ne karo na biyu da muke yi yanzu haka nan ba wani
wace kungiya ce ta dauki nauyin
muna da kungiyoyi da yawa da suke kawo dan guzuru tsoma a ciki da kowa yake samun inda zai fita a ciki da suke taimaka mawa makungiyan kula da lafiyan kasan Kamaru
ya kaman wata kungiya ce
akwai BBF akwai UNICEF akwai BBF akwai so da kamagwaye duk da suke cike da suke taimakawa to haka zalika wato lokacin da yara suka yi dan taimako da ake yi suke ba mu yaran da suke wahalan yin wannan aikin suke ba da dan abin da ake ba su kudin da yi ba wani abin kirki ba
kamar nan kuke da shi yanzu haka
a yanzu haka muna da ma'aikata kowane kungiya tana da ma'aikata 32 da take aiki da su yara 32 da suke aiki
kuwa ake ba wadannan alurai da kafin
yara masu shekara 5
zuwa
shekara 1 wata 3 to sannan kuma wannan muna neman yara masu wata 3 da ba su da takardun haihuwa duk insha Allah za ta taimaka musu takardun haihuwa
na jira da daga cikin malaman da suke bawa yara kana don ya kafi malama Zulaiha Ali ga kare hakkin da su mana a yayin da nake santawa da ita
ya me kike yi a yanzu haka
yanzu haka muna nan muna shiga anguwa tsugo da mu bayar da maganin alluran rigakafi
na wani cuta ne
na wani cuta kamar su kolera su maganin tsutsan ciki hakan nan kamar idan da bai yawo bai tafiya hakan
nan kamar na alluran rigakafi na ajinan kenan na polio ko
na polio shi muke yawo yanzu anguwa gida muna shiga muna bayarwa muna rubutawa
to ya ke ganin iyaye suna karban wannan jalala a aiki da kuke yi
wani waje ka muka da iyaye na ita amma wani waje ima suke ko tsayewa ma ba sa so muna yi
me yasa suke gudu
wasu na gudu kaman da wai ko yana cutawa shin ne muke gane da su cewa ba na cutawa ba ne domin saboda taimakon yawo ne ko da abin zai kama shi idan ya sha wani abu ne dan Allah shi Allah ya kare
mai mataba sarkin kalaman hukumar Karidi Alhaji Abubakar Jibrin mun ji tsona da shi kan yadda yake wayarwa al'umma game da hukumar kasa
Assalamu alaikum mai mataba.
Assalamu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Mai mataba barka gashi na kalaman hukumar ka kuma gashi na ga ala kokari ana yin alori a kafi na yara kaya daga kwana ɗaya zuwa shekaru 5. Ya wani irin kira kai wa talakawan ka?
Wato na ce musu su kawo yara a samu a yi musu wannan alurai saboda lafiyar jikin yara daga shekara guda zuwa har shekara 5.
To mai mataba gashi na ga yara suna ta fitowa kuma iyaye akwai wani taro da kai ne da su kafin gudanar da wannan alurai kafin?
Na yi taro da su mun bi gida-gida je mun sanar da al'umma cewa za a zo a yi wa yara shi vaccination.
Wannan cututtuka ne suna nakasa jarirai kamar da hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ba da alkalaman lissafin ta cewa a shekarar 2021 zuwa 2022 jarirai sama da 300 ne suka nakasa a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma a ɓangaren karkara amma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru a duba da hukumar lafiya na duniya sun ga suka rubuce ba za su ga bayan wannan cutar a kasar ta Kamaru baki ɗaya amma kuma a wurin karba biyar amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Kamaru tana cikin wata kada-kada wacce da haka masu buga tambola a kasar ta bangaren mata da bangaren maza elite 1 da elite 2 suke ta kokarin ganin cewar Samuel Eto'o shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar CAFO yayi kokari na ganin cewa ya daidaita al'amari na biyan su waɗansu allowance da kuma albashin su domin ana ganin cewa akwai sama da fadi da ake yi da kudaden sai dai na tuntubi Alhaji Habibu Inuwa ɗaya daga cikin masana harkokin kwallon kafa kuma wanda yake sharhi akan hukumar kwallon kafa ta kasar ta jamhuriyar Kamaru ya mini ƙarin haske ga abin da ya ce.
Na farko kudin 'yan wasa na elite 1 da ake cira premier division kudin su kaman da ya fada jaka 200 haka ne ba ya rage komai ba na maza. Elite 2 jaka 75 ne kaman da ya fada bai rage komai ba. Super League din matan da ake kira Super League Guinness, Guinness Super League championat din mata da jaka 100 ne za a ba su. To yanzu FECAFOOT na ba su jaka 50, Guinness sponsors na ba su jaka 50. Shine yanzu Elite 2 inda su ake ba su jaka 75 suka ce a ya za ba mata jaka 100 su a ba su jaka 55. Prezidoji suka tashi, prezidojin Elite 2 suka tashi suka je suka ga prezidan Eto suka yi masa wannan magana cewa ya ci da su za ba wa jaka 100 a ba mata jaka 75. Aka tattauna aka tattauna, to shine yanzu federation da su Eto suka duba suka gani cewa su federation na ba wa mata Super League Guinness jaka 50, kuma Guinness na ba su jaka 50. Shine yanzu suka ce to yanzu federation za su cire jaka 50 na mata, za su bar jaka 50 da Guinness yake ba su. Yanzu championat din mata jinai za su dauka suna ba su jaka 50, amma na maza a jaka 200 nan yana nan ba taba ba, na Elite 2 jaka 75 yana nan ba taba ba. Kaji ainihin maganan da yake shigewa yanzu Africa Foot kenan, babu wani matsala ba komai gyara aka kawo. Kaji dalilin duk wanda kake ji a rezo sosai suke fada ba su shiga kungiya ɗan kwallon bol ba, ai a akwai taro su zo su zuwa taro suna jima, ba haka ba ne. Guinness ne take sponsorizan ɗin championat ɗin mata, ana kiransa Super League ɗin Guinness, su suke ba wa mata kowane wata jaka 50, federation kuma su cika musu jaka 50 ya kama 100. To yanzu Elite 2 sun ga cewa ya su za su dauki jaka 75 mata su je dauki jaka 100, shi ne suka kai kuka sai to ce to yanzu abin da za a yi Guinness ta dosa ba da jaka, ta dosa ba wa mata jaka 50, su federation za su cire jaka 50.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaici.
Ba takaice a yau Juma'a, Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Russia ta kai na jirgin sama maras matuki da dare, kwana ɗaya bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwar sabuwar shekara. Hare-haren da yana zuwa ne watanni goma da mamayar da Moscow din ta kai wa Ukraine. A yan watannin baya kuma hare-haren da Russia suka yi sun auna tashar makamashi, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a yau Juma'a, inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33, kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP. Suu Kyi, wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021, an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata, kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba-oba ba bisa ka'ida ba, da kuma keta dokokin annobar coronavirus.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Murtala Faruk Sanyin na, da wadda ta bada umarni kuma ta daidaita mana sautin wato Julie Lazarus Gresham, da kuma injiniyar mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri, mu kasance lafiya.